This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan akan internet a kodin shi kuke so ku saurare mu a voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Mahmud Lalo ne tare da Aliyu Mustafan Sokoto a shirinmu na dare na kuma ƙarshe a wannan rana. Shin wace irin illa rushe gwamnatin wucin gadi da wasu sojojin Burkina Faso suka yi zai haifar ga yankin wasu ƙasashen Afirka?
A Afirka guraben tashin hankali sun kafu kenan. Kaga akwai gurbin tashin hankali na Boko Haram, akwai gurbin tashin hankali na Mali, na Sudan, na Masar da sauransu.
Za kuma ku ji wata hira ta musamman da sashen Hausa na muryar Amurka ya yi da babban sakataren jama'atin Nasarar Islam Sheikh Khalid Aliyu Abubakar da kuma shugaban jama'atin Izzatul Bidiya wai Kamatu Sunna na ƙasa. Wato Sheikh Abdullahi Balalau a lokacin da suka kawo wata ziyara ofishinmu na nan Amurka. Za kuma mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan rushe gwamnatin wucin gadi da Burkina, wato wasu sojoji suka yi a Burkina Faso, lambaran da ake cewa wato juyin mulki ne. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Amma saboda wata tangarɗa da muke fuskanta, za mu fara ne da rahotannin. To, za mu fara ne daga nan Amurka, inda a 'yan kwanakin nan ne shugabannin addinin Islama daga Najeriya suka kawo ziyara a nan ofishinmu na Washington bayan wani taro da suka halatta a nan Amurka. Yayin ziyarar, Aliyu Mustafan Sokoto ya tattauna da babban sakataren jama'atin Nasarar Islam, Sheikh Dr. Khalid Abubakar Aliyu, da kuma shugaban jama'atin Izzatul Bidiya wai Kamatu Sunna na ƙasa, wato Sheikh Abdullahi Balalau, inda ya fara da wannan tambayar.
Akan samu rahotannin sabanin ra'ayi yakan shiga wani lokaci a tsakanin kungiyoyin addini, kowanne ne da na Kiristoci suna da nasu, na Musulmi suna da nasu. A na Musulunci, me yake kawo yawan rashin fahimtar juna?
Wato, kamar yadda duk Musulmi ya sani, ayan Alkur'ani Allah Maɗaukakin Sarki ya gwada mana, wato dole ne mu yi haƙuri da juna, mu haɗa kai. Qur'ani ya ce wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ku haɗu akan igiya guda ta kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kar mu samu rarraba. Wannan umurni ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Amma duk da wannan, dole ne dan adam wato a samu son rai, kuma a samu rashin fahimta na waɗansu abubuwa dangane da lamarin addini. Amma dole ne mu zama to masu haƙuri. Abin da zai warware mana duk matsalolinmu.
Amma me yake kawo matsalar ma tukun ita kanta?
Matsalan na farko tukunna akwai son zuciya.
Tsakanin su, tsakanin malamai ko shugabannin addini din?
Duk ko ina ana iya samu, ba inda son zuciya ba ya shigowa.
Na'am.
Sannan kuma akwai bambancin fahimta. Ina da fahimta ga irin fahimtata, kai kuma ga irin fahimtarka. Idan nace sai ka fahimci fahimtata, za a samu matsala. In kace sai na fahimci fahimtarka, za a samu matsala.
Na'am.
Amma sai Allah ya warware mana. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana makoma. Qur'ani ya ce idan muka samu sabani ina za mu koma.
Haka ne.
Sai mu koma zuwa ga Al-Qur'ani, mu koma zuwa ga ainihin wato sunna na Annabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam.
Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. In kun samu sabani ku koma wa Al-Qur'ani, ku koma wa sunna. Wannan zai kawo wato halli warwarewan sabanin da aka samu. Saboda haka babu makawa. Allah ma ya ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuk. Ba za ku gushe ba kuna cikin sabani sai wanda Allah ya warhama. Saboda haka sai dole za a samu sabani. Amma an samu sabani, to ayi hakuri a koma ga Alkur'ani da sunna, sai a samu warwarewa.
Sheikh Khalid, kada yake babban sakataren rumfar zance lema din addini ta jama'atu Nasrul Islam,
haka
ya kuke fama da wannan sabanin ra'ayoyi da akan samu a tsakanin kungiyoyin musulunci?
To, muka yi kokarin wato sulhu da kuma kira a zo a haɗu a zauna baki ɗaya. Musamman wato wani lokacin abin da ake saɓani akan samma bai kamata a yi saɓani ba. nesa da aka yi da juna. To a yanzu da muka taho ana zuwa a zo a zauna tare. Abinda mutum yake daukan cewa ai wani kaza ne sai kaga a zo in an zo an hadin ashe ma al'amarin wato ba haka bane
eh kenan
na biyu kowa in ya ja daga ya tsaya ya ce a inda yake din nan tare da cewa wato in aka zo aka tattauna sai ga ana samun matsaya da kuma wato fahimtar wato juna wannan al'amari ne wanda yake da matukar muhimmanci kaji da Allah mai alfarma sarkin musulmi yana kokari matukar iyawa domin duk wata kungiya da ka sani a da izala da dariqa a dariqan ma da kadiriya da shauran su da ma waɗanda su ba sa ma komai to yayi kokari ya shigo da su karkashin wannan inuwa da waɗanda ba sa iya sallama da juna yanzu suna yi waɗanda ba sa iya ziyarar juna yanzu suna yi waɗanda ba sa iya zama tare su tattauna suna yi kuma wannan taho wanda muka yi babban misali ne wanda za ka gani gashi nan an taho daban-daban amma karkashin lema guda kuma gashi dan kokarin hada kan al'umma
Sheikh Khalid Abubakar Aliyu kenan da Sheikh Abdullahi Balalo a tattaunawar su da Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma ga labaran duniya
Mahmudu muna ƙara bayyana masa a ramu haƙuri kan wannan tangarɗar da muka samu amma dai yanzu ga labarin kuma za mu fara ne daga ƙasar Burkina Faso inda sabon shugaban mulkin sojan da suka yi juyin mulki a can ya ba da sanar cewa shugaban da suka tumɓuke da kuma firayim ministan ƙasar suna nan lami lafiya amma a hannun sojoji kuma amma ba za a daɗe ba za a sako su. Yau ne shi sabon shugaban gwamnatin ta soja wato Brigadier General Gilbert Dandere yake magana da sashen Faransanci na nan gidan Radio Murya Amurka kwana ɗaya bayan da sojoji suka kifar da ita wannan gwamnatin wacce ta wuce gadi ce. Shi sabon shugaban na gwamnatin mulkin soja ya ba da dalilai da dama na juyin mulkin da suka yi wanda ya haɗa da cewa wato sun yi juyin mulkin saboda wai aƙidojin siyasar da ake bi a ƙasar suna nuna son kai a cikinsu. Sannan kuma yace nan ba da daɗewa ba zai fara gudanar da tattaunawa da dukkan ɓangarorin da abin ya shafa musamman jam'iyyun siyasa abinda zai kai ga shirin zaɓe a wata rana da bai faɗa ba sai dai nan zuwa gaba. Shi dai wannan sabon shugaban gwamnatin soja ta Burkina Faso wato General Dandere tsohon na hannun daman tsohon shugaban ƙasar Blaise Compaore ne wanda bara aka tumɓuke shi bayan ya share shekaru 27 yana mulkin wannan ƙasa ɗin. Sai nahiyar Turai inda majalisar dokokin nahiyar ta ba da sanarwar cewa ta amince da wani shiri da aka tsara inda za a rarraba 'yan gudun hijira kamar 120,000 a tsakanin su kasashen Turai din bayan da wato saboda a samu hanyar da za a sauƙaƙa wa kasashen farko da su 'yan gudun hijira da suke fara dira da zaran sun fito daga cikin teku in sun zo neman mafaka. A yau Alhamis ne su 'yan majalisar dokokin kasashen na Turai suka jefa ƙuri'u inda wakilai 372 suka amince 124 ba su amince ba 54 kuma suka ƙi su jefa ƙuri'a. Don zabin da ake jira shine kawai ministocin cikin gida na kasashen Turai din su amince da wannan shawarar amma kuma a tabbatar da cewa sun cusa ra'ayin amincewa da ita akan gwamnatocin kasashen gabacin Turai wanda aka ce suna adawa da wannan shiri din. Sai kasar Ukraine wacce ta ce ta yanke kudirin za ta cire sunayen wasu manyan 'yan jaridu guda 6 na kasashen Turai daga cikin jerin 'yan jaridun da ta ce ta haramta shiga kasar. To amma ta kungiya mai kare hakokin 'yan jarida ta duniya ta ce kamata dukkan 'yan jaridun da yake kan wannan shiri din ko kuma jerin gwanin 'yan jaridu a cire shi daga cikin haramtattun masu shiga kasar. A yau ne ita majalisar tsaro ta ƙasar Ukraine ɗin ta ba da sanarwar cewa ta goyi bayan shirin da shi shugaban ƙasar wato shugaba Petro Poroshenko ya yi na cewa a cire waɗannan 'yan jaridun guda 3 wanda suka haɗa da wato 'yan jarida 1 daga gidan rediyon BBC da guda 2 'yan Spanish masu magana da Latinanci da kuma wani ɗan jarida na ƙasar Jamus wanda suna cikin 'yan jaridu a 41 da ita wannan ƙasa ta Ukraine ɗin ta ce ta haramta wa shiga cikin ƙasa ɗin. To a ƙarshe sai ƙasar Iraki inda ƙungiyar IS mai kishin Islama ta ba da sanarwar cewa ita ce take da alhakin wasu hare-hare na ƙunar baƙin wake guda 2 da aka kai a cikin babban birnin ƙasa wato Bagadaza a yau inda mutane aƙalla 21 suka rasa rayukansu wasu kamar 50 kuma suka ji raunuka. Su wannan hare-haren dai an kai su ne a wasu unguwanni guda 2 na 'yan shi'a da suka haɗa da Bab al-Sharji da kuma Al-Watba wanda wurare ne ungwani ne na Shia dake nan cikin Bagadaza din, kuma an ce su wannan hare-haren ne sun yi kama da hare-haren da aka saba ganin yan sunna suna kaiwa akan ungwani yan Shia din, wanda suka mutu sun hada da fararen hula da yan sanda.
Madalla Ali Mustafa Sakko take nan da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu saki komawa kan rahotannin namu, inda yau ne wasu masu tsaron lafiyar shugaban kasar Burkina Faso na wucin gadi suka rushe gwamnatin rikon kwariyar kasar, bayan da suka tsare shugaban wucin gadi Michel Kafando tare da mukarrabansa. Farfesa Ado Mahama na Jami'ar Abdulmumin Diofo kuma shugaban jami'ar Tawa ya mana tsokaci kan wannan lamari. To da fatan za a mana afuwa, bari mu je ga labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Manyan kulob-kulob na Ingila sun sha kashi a wasannin farko na bude gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun Turai, wato Champions League. A wasannin na matakin rukuni-rukuni na gasar da aka soma a makon nan, Manchester United ta sha kashi a gidan PSV da ci 2-1. Yayin da Manchester City ko a cikin gidanta ta shana ta kashin a hannun Juventus ta kasar Italia da ci 2-1 ita ma. Arsenal ma ta ji jiki ne a gidan Dinamo Zagreb da ci 2-1. To amma Chelsea da yanzu haka ke jin jiki a gasar Premier ta Ingila din, ta sami gagaruman nasara irin ta farko a wannan kakar wasannin, bayan da a wasan su na zakarun Turai ta lallasa Maccabi Tel Aviv da ci 4-0. Real Madrid ma ta kasar Spain ta lallasa Shakhtar da ci 4-0. PSG ta kasar Faransa ta doke Malmo da ci 2-0, yayin da Atletico Madrid ita ma ta bi Galatasaray har gida ta doke ta da ci 2-0. Zakarun kasar Jamus wato Bayern Munich ta bi Olympiacos har gida ta doke ta da ci 3-0, yayin da zakarun Spain Barcelona ta yi kunnen doki da Roma ta kasar Italia da ci 1-1. Tsohon mai horar da ƴan ƙwallon Najeriya ƴan kasa da shekaru 20 wato Flying Eagles Manu Garba ya musanta rahotannin da ke cewa ya koma kungiyar kullon kafar giwa da ke Jos a Najeriya a matsayin koci. Da safiyar yau Alhamis ne hukumar club din ta bada sanarwar cewa Manu Garba shine ya maye gurbin tsohon mai horar da ƴan wasan Aminu Musa, wanda ya murabus bisa wasu dalilai na kashin kansa a jiya Laraba. Manu Garba, wanda ya jagoranci matasan Najeriya ƴan kasa da shekaru 20 a gasar cin kofin duniya ta FIFA a wannan shekara, bayan ya lashe kofin duniya da matasan ƴan kasa da shekaru 17 a shekara ta 2013, ya ce ba gaskiya a wannan sanarwa domin ba zai taba komawa kungiyar da ba shi da cikakken ikon jagorancin ta ba. Kasar Kamaru na shirin gudanar da zaben shugabannin hukumar kullon kafar kasar a kokarin kaucewa takunkumin hukumar FIFA. Ya zame wa kasar ta Kamaru wajibi ta gudanar da zaben ya zuwa ranar 28 ga wannan watan, ko kuma ta fuskanci fushin hukumar ta FIFA. Hukumar FIFA kuma ta dakatar da shugabannin hukumar ta Kamaru saboda katsalandan na gwamnati. To amma ta dage takunkumin, inda kuma ta kafa wani kwamitin daidaita al'amura, wanda yanzu haka ke ci gaba da tafiyar da lamuran hukumar da kuma shirye-shiryen gudanar da zaben. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kuma saro da fatan dai za a yi mana aikin gafara, yau muna fuskantar matsalar na'ura. To a yau ne wasu masu tsaron lafiyar shugaban kasar Burkina Faso na wucin gadi suka rushe gwamnatin rikon kwariyar kasar, bayan da suka tsare shugaban wucin gadin wato Michel Kafando tare da mukarrabansa. Farfesa Ado Mahama na Jami'ar Abdulmumin Diofo kuma shugaban jami'ar Tawa ya mana tsokaci kan wannan lamari.
Waga gwamnati wadda aka ture jiya ta al'umma ce aka ture, ta al'umma ce aka ture. Kana tune da mutanen Burkina 30 ga watan Oktoba na shekarar da tuye suka tashi kai zanga-zanga dan mulkin, suka kori dan mulkin nan na kare kama karya Soja Blaise Compaore, yanzu yana gudun hijira a ƙasar Ivory Coast yana can zamme. To sojojin da ke goya mai baya ne suka tashi su ma su juya abinda jama'a suke so, suka ci wadda gwamnatin da jama'a ta zaɓa 30 ga watan Oktoba na shekarar bara. Wannan juyin mulki ya haza Burkina bisa hanyar tashin hankali, ba abu bane mai kyau ga kasashen yankin na da kuma dukan Afirka, saboda yanzu a Afirka guraben tashin hankali sun rike nan. kaga akwai gurbin tashin hankali na Boko Haram tsakanin Nigeria da Chad da Cameroon da Niger da Benin, akwai gurbin tashin hankali na Mali na Sudan na Masar da sauransu. Yanzu sai gashi jiya gurbin tashin hankali ya karu a Burkina Faso.
To Farfesa, me ra'ayinka game da ikrarin da wasu suke na cewa wannan juyin mulki da aka yi jiya ko kuma rushe ita wannan gwamnati share fage ne dawowar shi tsohon shugaban kasar wato Blaise Compaore?
Ni ga ni nake yi al'umma sun dage Blaise Compaore bai zai dawo ba, saboda abun gwagwarmaya ne. Su sojojin da suka yi juyin mulki jiya sun ga wutar kishin su ne, jama'a sun kasan masu, su kuma ba su so a yi masu lakanci a kama su a kai su kotun rikin duniya sai sun ga abin da ya tura buzu naɗi. In kai lura, su kuma al'umma suna nan sun dage da su da shugabannin siyasa da mutane ba za su yarda ba abin da jama'a ta yi a ture shi.
Yaushe kake ganin wannan ƙasa ta Burkina Faso za ta hau turba cikakkiyar demokuraɗiyya, ganin cewa kusan duk shugabanninta ta hanyar juyin mulki suka karɓi shugabancin ƙasar? Idan ka duba Thomas Sankara juyin mulki ya yi, Blaise Compaore shi ma ya mai, sannan shi ma kanshi Compaore ɗin aka hambar da shi a bara. Yaushe kake ganin za a samu daidaito a ƙasar?
Za a samu daidaito ɗan al'ummar Burkina su kai turmin danya suka tsaya bisa matsayinsu, bisa abin da suka yi 30 ga watan Oktoba na 2014 suka haurar da wannan 'yan mulki, suka aza mulkin riƙon ƙwarya. Su tsaya ga wannan mulkin na riƙon ƙwarya ya yi mulkin shi har a yi zaɓe. Zaɓe na gaskiya shi ne tabbata komowa ga turbar demokaratiyya.
Daga ƙarshe, idan ka duba a duniya yanzu haka, za a iya cewa ba a yayin yin juyin mulki. Menene yasa a nahiyar Afirka ake samun wannan matsala, musamman ma a ƙasashen da suka samu renon Faransa?
Lalacewar shugabanninmu, shugabanninmu sun lalace salon tahiyar mulkinsu, ba da kyau kowane ya yi ma mulki riƙon makaho, ya gangan ya riƙe riƙon sandan makaho ba so ya bari, saboda ba su ɓartaka abin kirki ba. Ai shi ne ya faru Burkina. In kai iko ko ka daha ma mai iko kamar uwanga sojojin na wada shugaban ƙasa, ba ka ɓartaka abin kirki ba sai kashin mutane, ka san da ka bar iko ka dandana ƙasa, da haka ba su zo su bar ba. Wanda ya ɓartaka abin kirki ko ya yi shekara 30 ba ya iko, ka ga an yi zaɓe an kira shi an maida shi, abin da ya faru Najeriya kenan. Ai inda akwai wani abu wanda za a cewa Buhari ya yi alif da 985 da aka sabke shi, ai da yanzu ba a kira shi ba aka ce ya koma.
Na duba ƙasa da yawan yeji, sun ɗau 'yanci kowa yaji, tuni Kongo suke yin ƙaraji, ba sa ƙaunar mulkin Belji. Allah Allah Allah, haɗa kan mu Afirka mu so juna, mu tuna da jabin na bayanmu, 'yantattu ne kuma ga ilimu.
To madalla, kan wannan batu na juyin mulki a Burkina Faso muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon wannan lamari, kuma menene yasa har yanzu ake samun irin wannan matsala ta juyin mulki a nahiyar Afirka?
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla, kiranmu na farko ya zo daga jihar Kwara ne. Wani ne a kan layi?
Assalamu alaikum, mai magana Bello Garba Dinami Bulawu kala kala na Sifa Kwara, daga Kwara a Najeriya. A gaskiya dangane da abin da ke faruwa a ƙasar Burkina Faso, sai mu ce inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un. To ina ga kamar wato layin Bello Garba Dinawa daga Jakwara ya tsinke. Batun da muke tattauna akai da shi ne batun juyin mulki da aka samu a ƙasar Burkina Faso. Ga kira daga jihar Kebbi, wane ne akan layi?
Kuna magana da ɗan Asabe mai fata ya wuri.
To wala ɗan Asabe, muna jinka.
To da farko dai ina Allah wadde da wannan mataki da aka ɗauka na juyin mulki a ƙasar Burkina Faso, domin idan muka dubi wanga lokaci da muke ciki, lokaci ne na mulkin demokradiya, al'ummar kasar Burkina Faso sun tsaya sun zaɓi shugaba da suke ganin zai kawo musu cigaba a ƙasarsu, sai gashi kuma sojoji sun zo sun yi juyin mulki, wanda sanadiyar wannan juyin mulki ba a san halin da ƙasar za ta samu kanta a ciki ba. Da fatar Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen juyin mulki a ƙasashenmu na Afirka.
To madalla, mun gode ɗan Asabe. Bari mu je jihar Katsina, wani ne akan layi?
Kana magana da Tanimu Aliyu, baƙin tuwarar da ke manumfashi.
Malam Tanimu, muna jinka.
Yawwa, game da maganar juyin mulki da sojoji suka yi a Cote d'Ivoire, gaskiya ba abu bane mai ɗorewa ko mai kawo ci gaba a ƙasa ga al'umma gabaki ɗaya. Ina fatan 'yan ƙasar za su yi haƙuri ci gaba da addu'o'i, Ubangiji Allah ya kawo musu gwamnati mai adalci da sauransu. Nagode.
To madalla, mun gode Malam Tanimu daga jihar Katsina. Bari mu tsallaka makwabcin Najeriya, wato jamhuriyar Benin. Wane ne akan layi?
Abubakar ne daga ƙasar Benin.
To Malam Abubakar, muna jinka.
Ina Allah wadai da abin da ke faruwa a ƙasan nan. Gaskiya bai cancanta ba su dinga wannan abun. Sun sake wani juyin mulki na biyu kenan, ba abu alheri ba ne a gare su.
To Malam Abubakar, mun gode kwarai da gaske. Bari mu dawo Najeriya, jihar Sokoto. Wane ne akan layi?
Ba Muhammad daga Sokoto, bodin da lokar Gambe.
To muna jinka.
Juyin mulki da an kai nan bai dace ba. Gaskiya ya kamata ƙasashen Afirka da sun kai ƙungiya suka taru, inda an kai juyin mulki su ambata da wannan wani yayi.
Hello, Malam Muhammad, kana jin mu? Muna jinka.
Ina jin ku, ina ba ku bayani.
Muna ji.
Ƙasashen Afirka da taru, duk ƙasar da an kai juyin mulki ƙasashen Afirka ya kamata su juye wannan mulki da an kai na soja.
To Malam Muhammad, mun gode kwarai da gaske. Har yanzu dai muna jihar ta Sokoto. Wane ne akan layi?
Kabiru Janya, kwarai Sokoto.
To Malam Kabiru, menene ra'ayinka? To kamar layin shi ya tsinke, batun dai da muke tattaunawa shine kan batun juyin mulkin ƙasar Burundi, ai wato Burkina Faso. Ga kira daga Kwantagora. Wane ne akan layi?
Aminu mai kafa in gogula dima Kwantagora ta jihar Niger, Najeriya. Inke a takalma a ƙarman hukumar mulki ta Ilela a cikin jihar Sokoto.
To Malam Aminu, muna jinka, muna ji.
Gaskiya wannan juyin mulkin abinda za a yi ille mutanen ƙasar su ji haƙuri da abinda ya faru bisa ga wannan shugaban da suka dora su sojojin nan. Allah ya sa shi da zai kawo matsala a ƙasa.
To madalla, mun gode. Bari mu tsallaka wato ƙasar Kamaru. Wane ne akan layi? To kamar shi ma layin nashi ya tsinke dai, batun da muke tattaunawa shi ne kan wato matsalar da aka samu ta juyin mulki a wato ƙasar Burkina Faso, wanda kuma da haka ne nake ganin muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai lokaci. Yanzu kuma bari mu je ga labarin wasanni. Tuma da la, yanzu kuma bari mu je sharhin muryar Amurka na yau.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙasar Rasha na ci gaba da ƙarfafa goyon bayan soji ga shugaban Siriya Bashar al-Assad, duk da cewa ta daɗe tana taimakawa gwamnatin mai fama da tashin hankali da ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane sama da 250,000. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kira Prime Minister Rasha Sergey Lavrov ta wayar hura na 15 ga wannan watan domin nuna damuwar Amurka kan yadda Rasha ke ƙara ƙarfin sojanta a Siriya. Tana ganin hakan zai iya haddasa tashin hankalin da ka iya haddasa asarar rayukan mutanen da basu ci ba basu gani ba, da ma ƙaruwar 'yan gudun hijira, ga kuma kasadar haɗuwa da gamayyar da ke yaƙi da ISIL a Siriya. Rasha na cewa baiwa Assad taimakon soji wani yunkuri ne na neman daƙile mayakan ISIL. Shugaba Obama ya faɗa ranar 11 ga watan Satumba cewa abinda Amurka da Rasha ke sahu guda shi ne ra'ayi kan ISIL. Shugaba Obama ya ci gaba da cewa labari mara daɗi a nan shi ne Rasha na ci gaba da goyon bayan gwamnatin Assad. Har yanzu ra'ayina da ma ra'ayin gwamnatin Amurka shi ne muddin Assad ya ɗore zai ci gaba da ware jama'ar Siriya masu yawa, ta yadda zai yi wuya a iya cimma tsagaita wuta da jituwar siyasa cikin lumana. kuma za a ci gaba da samun gibin da masu tsauraran ra'ayi za su cike. Shugaba Obama ya ce bai kamata a zake kan matakin da ba zai kai ga nasara ba idan har Rasha na son aiki tare da Amurka da sauran kasashe 60 na hadin gwiwa, to dole ne ta samu wata mafita a siyasance ta yadda Assad zai kauce, sannan kasashen hadin gwiwa su shiga domin taimakawa wajen farfado doka da oda a kasar. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To wallahi yanzu kuma ga Aliyu Mustafa Sokoto ya dawo da labarai a takaice.
To malamin mu da yau dai ka sha ba da hakuri ga mutane, muna ci gaba da karo ba su hakuri kan wannan tangurdudin da muke samu. To bari mu je Burkina Faso, kasar da kamar yadda aka ji a cikin labarai ko kuma rahotannin da muka kawo muku, yau take waye gari da sabuwar gwamnati wacce ba ta demokradiya wacce ta sojoji ce wanda suka yi juyin mulki a jiya, wanda kuma suke ba da sanarwar cewa shi shugaban da suka tumbuke din da prime minister ta suna nan lafiyarsu kalau, amma suna hannun sojoji din, sai dai kuma an ce nan ba dadewa ba za a sake su. Shi shugaban juyin mulki din, wato sabon shugaban kasar na gwamnatin soja Brigadier General Gilbert Diendéré, shine hira da sashen Faransanci na nan gidan Radio Murya Amurka a yau, kwana daya bayan da su sojojin suka kifar da ita wannan gwamnatin wacce ba ma gwamnatin da aka zaba bace, gwamnati ce ta wucin gadi da aka kafa da niyyar cewa za ta shirya zabe. To shi dai general din ya bada dalilai da dama da suka sa aka yi wannan juyin mulki din, kuma kamar yadda ya ce ɗaya daga cikin wannan dalilan ba wani abu bane, illa cewa ƴan siyasa da kuma tsarin siyasar da ake bi a Burkina Faso a halin da ake ciki yanzu akwai son zuciya a cikin shi. Bai bada bayani abin da yake nufi da wannan ba, amma dai ya alƙawarin cewa nan ba da dadewa ba za su fara tattaunawa da dukkan bangarorin da abin ya shafa, musamman jami'in siyasa da sauransu, domin a san yadda za a yi a shirya zaɓe nan gaba, sai dai bai ce ga ranar da za a yi wannan zaɓen ba. A da ran 11 ga watan Oktoba wannan shekara ɗin ya kamata a shirya zaɓen shugaban ƙasa da na majalisun dokoki na ita ƙasar Burkina Faso ɗin, ma'ana ana sauran shekara ɗaya kenan bayan da aka kibar da tsohon gwamnati ta shi Blaise Compaoré, wanda bolin jama'ar Burkina Faso ɗin ya tilasta mashi ya sauka bayan ya share shekaru 27 cur yana mulki. Sai dai wasu sun ce ba a rabu da bukar ba, domin shi wanda ya ɗare kanka daga a yanzu janar Diendéré, an ce tsohon na hannun daman shi Blaise Compaoré ɗin ne da ya sauka. Sai ƙasashen Turai, inda majalisar dokokin Turai ɗin ta ce ta amince da wani shiri da ake na a rarraba 'yan gudun hijira kamar 120,000 a tsakanin ƙasashen Turai ɗin, saboda sauwaƙawa ƙasashen farko da su 'yan gudun hijira suke sauka a kansu da zaran sun fito daga cikin teku, yayin da suke neman mafaka a cikin wannan nahiya ta Turai ɗin. A ƙuri'un da aka jefa a yau a cikin wannan majalisar dokokin, wakilai 372 sun amince da wannan tsarin rarraba su 'yan gudun hijira, wakilai 124 suka ce ba su yarda ba, wasu wakilai 54 kuma suka koma gefe ɗaya suka tsabbace ba su jefa ƙuri'a ɗin ba. Yanzu abin da ya rage shine cewa ministocin harkokin cikin gida na ƙasashen Turai ɗin ake jira su amince da wannan. To amma sai bayan an tabbatar sun cusa ra'ayi akan takwarorinsu na ƙasashen gabacin Turai, wanda an san cewa suna adawa da wannan shirin. Yau an yi wani taro a babban birnin ƙasar Slovenia, wato Ljubljana, inda shugaban ƙasar Austria ɗin Wona Feman da kuma mai masaukinsa wato Miro Cera sai kai kira ga cewa ɗauki matakai na gaggawa ma sha wannan matsala.
To madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto. Masauran yanzu a madadin Aliyu da kuka ji shi yanzu nan kuma da Daniel Brown da ya bada umarni. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.